Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60.25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. An yi wani gagarumin kutsan kwamfutoci da ya shafi kamfanoni da cibiyoyin gwamnati a kasashen duniya da dama wanda ya matuƙar ɓanna da kuma kawo cikas ga gudanar da ayyuka. Da alama masu kutsan sun yi amfani ne da wata manhaja da wani jami'in leƙen asirin Amurka ya ƙirƙiro da aka sato. Kutsan mafi muni ya shafi cibiyoyin ayyukan lafiya na ƙasar Burtaniya inda ya sa hukumar ta NHS. Ta sanar da cewa tana fuskantar wata babban matsala, waɗansu asibitai kuma sun karkata akalan motocin ɗaukar marasa lafiya suka kuma daina gudanar da ayyukan jinya domin wannan kutsen ya hana likitoci ganin rahotannin marasa lafiya. Ana amfani da dabarar kutsen da ake kira ransomware wajen hana shiga na'urar kwamfuta, daga nan a nemi kuɗin fansa daga wurin mai ita kafin a buɗe masa. Wani bincike a wani kamfanin kare kutsen kwamfuta na ƙasar Finland ya bayyana jiya Juma'a cewa wannan shi ne kutse mafi muni a tarihi. An yi kutsen ne kan cibiyoyi 45,000 a ƙasashe 74 na duniya. Fada White House jiya Juma'a ta ki fayyacewa ko shugaba Donald Trump yana naɗar tattaunawa da ake da shi a ofisansa da ke fada shugaban ƙasa da ake kira Oval Office, ko kuma lokacin da yake walima da baki a fada ta White House. Trump ya ƙara zafafa cece-kucen da ake yi game da sallama babban jami'in hukumar binciken Amurka ta FBI James Comey, tare da aikawa da saƙo ta hanyar Twitter da ke nuna alamar cewa akwai tattaunawar da aka naɗa a asirce a farkon wannan shekara. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa gara James Comey ya yi fatar babu magana da aka naɗa kafin ya fara kwarmatawa 'yan jarida. Da wani ɗan jarida ya tambaye shi yayin hira da manema labarai da aka saba gudanarwa kowace rana a fadar White House, sai sakataren watsa labarai na fadar White House ɗin Sean Spicer ya amsa da cewa shugaban ƙasa ba shi da wani abu da zai ƙara cewa akan wannan maganar. Sai dai Spicer ya ce ba barazana shugaban ƙasar yake yi da saƙon da ya buga ba. Ya ce abin da ya faɗa a shafin nasa na Twitter a bayyane yake. An sami wani mutum ɗauke da ƙwayar cutar Ebola a arewacin demokaradiyyar jamhuriyar Congo. Kakakin hukumar lafiya ta duniya ya ce cibiyar ta ayyana ɓullar cutar ne a lardin Bacele, bayan da gwajin da aka gudanar a ɗakin binciken ƙwaƙwa ya tabbatar da samun ƙwayar cutar. Kakakin Christian Linmia ya shaidawa muryar Amurka cewa mutane tara suka kamu da zazzaɓi mai zafi, kuma daga ciki uku suka mutu. Hukumar lafiya ta buga a shafinta na Twitter cewa tana aiki da ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta Congo domin shawo kan wannan ɓarkewar cuta. Ma'aikatar ta faɗa wata sanarwa cewa tawagar likitoci da ƙwararru suna kan hanyarsu zuwa yankin da ke ƙungurmin jeji, kuma ana sa zuciya za su isa yau Asabar. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Ivory Coast sun toshe titunan birane ƙasar da dama domin zanga-zanga kan batun albashi karo na biyu a cikin wannan shekarar. An fara zanga-zanga ne a garin Bouake da ke nan, daga nan kuma ya bazu zuwa Abidjan, babban birnin kasuwancin ƙasar, da kuma sauran birane. Shaidu suka ce an ji ƙarar harbin bindiga jiya Juma'a a Abidjan, inda babban sansanin sojin ƙasar yake, yayin da sojoji suka riƙa harbi a iska. Sojoji suna bore ne sabili da rashin biyan su kuɗin da gwamnati ta alkawarta musu bayan irin wannan boren da suka gudana a watan Janairu. Gwamnatin ƙasar Ivory Coast dai ta biya sojojin wani kason kuɗin, sai dai ta nema ɗan dakata da biyan sauran kudin sabili da faduwar darajar koko babban abin da kasa ke sayarwa a kasashen ketare. An gudanar da zanga-zanga ne kwana daya bayan da kakakin sojoji ya fita bayanin jama'a ya roki shugaban kasa Alasan Watara gafara hasbili da boran da aka gudana a watan Janairu. Ya kuma ce sojojin sun janye batun kudin da suka gabatar. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi tsokaci dangane da ganawar da zai da shugaban Amurka Donald Trump mako mai zuwa inda ya bayyana cewa wannan zai iya shata sabon babi tsakanin kasashen biyu. Membobin kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO waɗanda suka ƙara samun sabanin ra'ayi dangane da batun Syria. Erdogan ya yi gargaɗi da cewa shawarar da Washington ta yanke na samarwa kurdawan Syria da makamai domin yakar kungiyar IS da ke raka ya yi wa dangantaka tsakanin Amurka da Turkiya rauni.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan larurorin da cutar zazzabin cizon sauro ke haifarwa al'umma. Rahotanmu na biyu zai magana akan cutar yoyon fitsari da ke damun iyaye mata musamman yayin da aka sami matsala a wajen haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana akan cututtukan da suke kama yara ƙanana cikin sauri da matakan da jami'ai suka ɗauka a ƙaramar hukumar Kazauren jihar Jigawa wajen wayar da kan al'umma. Rahotanninmu na hudu da na biyar za su yi muna magana ne akan cutar sankarau da irin matakan da hukumomi suka ɗauka a jihar Niger, Nigeria da kuma maraɗin jamhuriyar Niger. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu leƙa wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a asibitin ƙwararru na Ahmad Saniya Liman Bakura da ke garin Gusau. Yau, likita Amina Bature za ta yi mana bayanin alamomin cutar sankarau musamman ga ƙananan yara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
Shin ko mai sauraro ya san irin larurorin da cutar zazzabin cizon sauro ke haifarwa? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto.
Ganin yadda cutar zazzabin sauro ke haifar da lalure-lalure masu tarin yawa, yasa masana harkokin lafiya ke ta jaddada muhimmancin ɗaukar matakan kariya daga kamuwa da cutar. Dr. Bello Umar Tambol na asibitin ƙwararru da ke jihar Sokoto ya bayyana hanyoyin da jama'a za su iya kare kansu daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro.
Zazzabin cizon sauro wato malaria a kare shi ya hebari a same shi, because kamar wanda ko Bahaushe ka faɗi rigakafi ya he magani. Yana da kyau mu kare cizon sauron nan kamin ma mu bari har ayi magana wai ga abin da malaria ta kawo, ga illolinta, ga maganinta. Kuma ayin ka diba kasashe da yada suka ci gaba ba su da malaria, me sun kai ya zama ba su da malaria wanda mu bamu yi ba? In muna iya abin da sun kai ba sa malaria ba, mu ma insha Allah muna iya kare kan malaria. Abu na farko shine mu hana cizon sauro, shine babban abu da ya kamata a bi a kare malaria.
Ta mutane za su kare kansu daga cizon sauro?
Hanyoyi da yawa. Na farko dai a fara da ka tsaftace kanka, saboda sauro abu ne wanda ya kwaro ne wanda yake son kazanta. Ka tsaftace kanka kai kanka, ka tsaftace muhallinka, gidanka ka tsaftace shi, ba kakka aje sharar barkatai, kakka ga kwata nan ko ina. Sannan ka tsaftace harabar gidanka, in kowa na tsaftace gidan shi da haraba tai za ka gaba ɗaya ko ina an tsaftace shi, saboda haka sauro bai da wurin da zai zama. Shine abu na farko. Abu na biyu shine a yi amfani da abubuwan da ake kawo yanzu, abubuwan da na zamani wanda aka amfani da su, wanda sauro bai iya zuwa shi same ka inda kake kwana shi cije ka. Kamar misali, ai akwai yanzu gidan sauro wanda ake ba su, wannan gidan sauron kwari yake da amfani, because za ka ga za ka sa jaririnka ko yaron ko kanka, saboda wannan abin nan mosquito net din ce an shi da wasu sinadarai kuma waɗanda gaba ɗaya ba shi bari sauro ma shi kusa gare shi balle ma har shiga cikin gari. Kaga wannan farko kenan. Na biyu akwai magunguna da yawa waɗanda aka fesawa a gida ko a haraba ko a cikin ɗakinka, wanda in ka sa su lalle wannan sauro gaba ɗaya gaba ɗaya mutuwa za shi, in akwai sannan wanda bai shigo bai shigowa. Na uku akwai ma magungunan da aka wanda su na shafa, kamar kana da ƙananan yara akwai magungunan za a sha lotion waɗanda in ka sha su gaba ɗaya sauro bai iske yaronka bai cizo ne gaba ɗaya. To kaga wannan suna da muhimmanci. Sannan kamar misali mata masu juna biyu da yara, yanzu an gano cewa ya kamata ana ba su wasu magunguna na malaria din don a kare su, ya zama an shi ne da koda sauro ya cije ka amma za a kare ka ga samun wannan zazzabin cizon sauro din.
Wannan magunguna da ka faɗa akwai na shafa wannan a jika kullum baya da wata illa?
Eh to gaskiya an yi shi da sinadarin da ba za a hana shi zai iya kare kwatakka, zai kokari dan inda an ce ai yana shafar lahada, ai kaga akwai matsala kwarai da gaske. So an shi wanda gaskiya kuma ni naga ana amfani da shi kwarai, kuma ban ta gaskiya ban ga wanda ya samu matsala ga fatar shi ba, kuma yana aiki sosai sosai.
Dr. Bello Umar Tambuwal na asibitin kwararru da ke jihar Sokoto kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Hukumomi a jihar Bauchi na farin ciki da samar musu da cibiyar kula da mata masu cutar yoyon fitsari. In ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Yoyon fitsari cuta ce da take canzawa macen da ta kamu da cutar yanayin mu'amalarta da al'ummar da take tare da su. Kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Musa Muqaddas ta yi ƙarin haske dangane da cutar yoyon fitsarin a halin yanzu.
Gaskiya a kullum muna jawo hankalin jama'a cewa mu yi murna da cewa an kawo mana wannan jami'a ta musamman, wato ita asibiti ta musamman na cutar masu yoyon fitsari. To ita wannan asibitin a yanzu haka tana da ƙwararru wanda suke nan a ƙasa da kuma wanda suke zuwa na yin aiki na musamman ma waɗannan mata da suke da wannan cutar. To bayan wannan matan ma asibitin ya rubuto wani sashe na duba kowane cututtuka da za a iya zuwa da shi. Wannan daɗi ne ga asibitocin da muke bukata a Bauchi, wanda mun samu wani fanni na musamman da zai lura da al'ummar jihar Bauchi da waɗanda suke kewaye da jihar Bauchi ma. To shawara shine a kullum mun riga da mun san makasudin abin da ke kawo yoyon fitsarin nan, shine in aka yi naƙudar da ba a yi ta asibiti ba, aka zo haihuwa an daɗe an gama shan wahala, daya ki fitowa shine kan kawo wannan yoyo fitsarin. To shawara na musamman ta yanda mace za ta yi ta kare kanta shine ta je asibiti, musamman in ta zo wurin haihuwa ta je asibiti, ta yanda su ma'aikata za su lura da naƙudanta, in sun ga cewa ya zo da gardama ko haihuwa ya zo da gardama a kawo mata ɗauki. Don ba a kawo mata wannan ɗaukin ba, ba wai ba za ta haihu ba ne, za ta haihu sannan kuma a zo ana jinya daga baya, wataƙila a rasa ɗan ita kuma a zo tana yoyon fitsari. To gaskiya a je awo asibiti kuma a tabbata an haihuwa asibiti.
Dr. Halima Musa Muqaddas kenan, kwamishinan kiwon lafiya a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Karamar hukumar Kazaure dake jihar Jigawa ta miƙe tsaye domin yaƙi da cututtukan dake halaka ƙaranan yara ƴan ƙasa da shekaru 5. Halimatu Abdullahi na dauke da cikakken rahoto.
Dubi da ganin yadda rashin tsaftar muhalli tare da karancin abinci mai gina jiki ke barazana ga lafiyar kananan yara musamman ma ƴan ƙasa da shekaru 5 waɗanda suka fi saurin kamuwa da cututtuka sakamakon rauni da garkuwar jikinsu ke da ita. Hukumar lafiya a matakin farko reshenta da ke karamar hukumar Kazauren jihar Jigawa ta gudanar da taron wayar da kai ga jami'anta na lafiya ta yadda za su ƙara kulawa da lafiyar yaran daga kamuwa da cututtukan gudawa da sauran cututtuka.
An koyar da mu illa ta ita wannan gudawa da yara suke samu. Babban abin da zan fara faɗakar da su shine saboda ita ce abin mafi muhimmanci wanda yawanci duk rashin ta ne yawanci yake kawo waye gudawa nan ta yara. Abin da ya shafi tsaftar jiki da kuma tsaftar abin da ake zuba abinci haka da sauransu ya kasance kada a bar shi a bude yanayin da wani abin zai iya shiga haka wani cutar ya shiga.
Hajiya Aisha TM Jibril ta sashin kula da ingancin abinci mai gina jiki ga kananan yaran ta ma'aikatar lafiya a jihar ta yi karin bayani game da muhimmancin taron.
Saboda yanzu yawancinsu ana samun yara da yawa suna fada cikin tamuwa rashin kula a kan rashin tsafta. Shi yasa aka sa cewa a zo a tara su a fadakar da su suma don su je su faɗa yayin yaran game da wannan akwai cuta da ta faɗo. Shi yasa aka tara su a fadakar da su akan wannan bada magani.
To dama kamar dai yadda kididdiga ke nuni da cewar kusan a arewacin Najeriya jihar Jigawa na ɗaya daga cikin jihohi da yara suke fama da wannan cuta ta tamuwa. To yaya abin yake a nan karamar hukumar Kazaure?
Eh gaskiya nan ma akwai da yawa amma yawancin su kuma suna daga neighboring states aka kamar jihohin da suke da muke makotaka da su. Ana samun su suna fada cikin tamuwa saboda yawancin su basu fara bada nono zalla ba. To yanzu kuma shine aka kawo bada nono zalla shike kawo kariya ga mafada cikin wannan lalura ta tamuwa da kuma zawo da yara suke ciki. To shine aka kawo wannan abu ake ba. Ina bada shawara da an haifi yaro a fara bashi nono zalla banda ruwa. To wannan shi zai kawo mishi cikakken kariya na farko. Na biyu kuma sai wajen tsafta. Uwa ta tabbatar ta tsaftace muhallinta, ta tsaftace kayan abincinta, ta tsaftace yaro, ta tsaftace kuma abincin kanshi wanda za a runga ba yaro ya ci. To shine nake wa iyaye gargadi akan wannan su ci gaba da kulawa akan wannan abu. Da rashin tsafta shike kawo zawo kuma ke kawo yara su fada cikin wannan hali na tamuwa.
Kamar ku jami'an kula da lafiya a ko da yaushe kuna jan hankalin iyaye mata kan kulawa da yaran su wurin kiba su ruwa sai sun kai tsawon watanni 6 din nan na farkon haihuwa kafin su fara ba su ruwa. Amma kuma har yanzu ana samun wasu iyaye da suke kawo turjiya game da haccin. To idan har uwa ta ki yadda har ta kai ga dole sai ta ba wa danta ruwa.
Sai dai in ta samu ruwan mai tsafta ne za ta iya tafasa shi ta ringa bashi. Katta bari in a ƙauye ne haka da an ebo shi daga rijiya kuma katta bari kowa ya yi jagulgulu a kai. To a tabbatar an ɗebi ruwan nan daban an ajewa yara nasu ba kowa da kowa zai zo ya ringa jagulgula wannan ruwan ba. In je sun sa haka amma za ana iya ba su matakin cewa ya kamata lalle su ci gaba da yin wannan badar exclusive breastfeeding din.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. A jihar Neja kuwa hukumomi ne suka dauki tsauraran matakai akan jami'an kiwon lafiya da ke kokarin salwantar da magungunan rigakafin cutar sankarau. Mustapha Nasiru Batsari na da ƙarshen rahoton.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce duk wani jami'in kiwon lafiyar da aka samu yana sayar da kwayar maganin rigakafin cutar sankarau a jihar zai fuskanci hushin hukuma. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da aka samu asarar rayuka a sakamakon barkewar cutar ta sankarau da ake samu ta hanyar kwana cikin zafi da kuma cinkoson jama'a. A wani taron manema labarai, daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Usman Muhammad ya ce a yanzu haka suna gudanar da bincike akan labarin da suka samu na sayar da maganin rigakafin cutar ta sankarau da gwamnati ta bayar domin a baiwa jama'a kyauta.
Za mu cika magani duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya ne kuka da kanshi. Dan abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan dabi'a ba wanda muna ganin mutane suna neman suna buƙatar taimako. Gwamnati ta kawo taimakon kuma suna karban kuɗi bai kamata ba. Na ce za mu bincika mu gani muka tabbatar duk wanda aka kama yana cikin wannan harka insha Allah za hukunta shi.
Ne can nan nawa aka kashe wurin shawo kan lamarin da kuma fadakarwa da magunguna?
Gwamnati ta bada fiye da miliyan 39.
Kawai yanzu dai mutane 33 ne aka tabbatar da cewa cutar ta sankarau ta kashe a nan jihar Niger, kamar yadda Dr. Usman Muhammad ya yi ƙarin bayani.
To yanzu dai har zuwa yau mun samu mutane 123 da wannan annoba ta sankarau, ciwon sankarau ya shafa. Kuma samu mutum 33 da suka riga mu gidan gaskiya.
Cutar ta sankarau din dai ta fi yin tsanani a jihohin Zamfara, Sokoto da kuma jihar Kebbi. Dr. Usman Muhammad ya ce suna haɗa hannu da jihohin domin ƙoƙarin shawo kan yaduwar cutar.
Gaskiya mun yi shiri don magana da muke yi da Sokoto da Zamfara don muna kowane lokaci muna magana da juna ya to amma babban magana shine muna da ma'aikata a kowane local government areas wanda aikin su kenan kawai in akwai wani cuta hakan nan maza-maza su garzo su gaya mana. Mun sake kiran su mun yi masa bita cewa gashi wannan ya bullo kuma kun san kuna muna da magotaka da Zamfara, muna magotaka da Kebbi, wa'annan wa'anda kuma suna fama da wannan annoba suna iya shigo mana. To ku tabbata ku sa ido.
A wannan karon dai an samu jinkiri na samun maganin rigakafin cutar ta sankarau tun da farko, al'amarin da yasa jami'an kiwon lafiyar a sassa daban-daban na Najeriya suka dukufa wajen fadakar da jama'a akan hanyoyin kariya daga kamuwa da cutar ta sankarau. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar ma an kafa kwamiti ne da zai kula da yaƙi da cutar sankarau, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Sakamakon wani taro da kwamitin yaƙi da cutar sankarau ya gudanar, kimanin mutane 328 cikin jiha su kamu da wannan cuta ta sankarau, daga ciki 15 sun kwanta dama. To da ina ne wannan cuta ta hi kamari? Dokta Idikalla kuma shirin kiwon lafiya matakin farko a jihar Maradi.
Tune madarun fa da gidan rumfa. Madarun wa tun ta hada mutum 205 amma zakuwa jiya sun samu wajen 246. Haka kenan suna ci gaba da samun ka kenan kuma kun san da Katsina da Zamfara su ma suna cikin wannan alluba. Kenan dai jinin mu kan aka fara bisa ga wannan mun gaya ma mun shaida mun komiti duk abin da ake ciki mun zo mun
yanzu hakan ta faru. Ko likitoci ina matakala ka dauka akwai ku da isasshen magani domin kare lafiyar mutane? Dokta Idikalla ya bada amsa kamar haka.
Munda committee na kasa ya bamu aka bamu wajen allura 247 kenan wanda za a ma yan shekara 2 zuwa shekara 20 a jihar Madarun Ruwa. Me muna tsammanin su isa inda allobar ta yawa sai da dada in so samu ne mu da mun so mu gama duka department din in so samu ne ma gidan namji ta biyu ga kamuwa. Muna faɗi ka tashin mu samu umoyi wa'anda sun kahe matsuwa an samu a musa daga kai yaƙi wanga ya kumshi kashi uku da kwai larwai da kwai magani. Bari larwai yana da abubuwan da za a sanin ruwa ne ne adda ita ce kuku ba ita ba ce ita ce wace ce wace ce wace su shi ce shi ka san kala kala da ko ita saboda in za a riga kai sai an san kowace irin alluba. To wannan ta riga kai babu na larwai babu matsala. Likitoci suna ci gaba da duk wanda aka tuhuma shine ana gwadawa a gani kuma a san wani ne. To wannan babu matsala. Kuma wanda sun kama har yanzu da kai magunguna shi ma babu matsala. Yanzu bakin inda matsala take bisa ga rigakafi an samu allurai muna nan manajerin amma ga halin kuma madarin homa mahiyawa wanda an mace na TSC ne na kusa ga boda dan Isa ruruka inyarwa kaji kenan su a cikin alluba
rigakafi ya fi magani. Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai Galungu Sau, headquarter jihar Zamfara. inda gidan rediyon muryar Amurka da hukumar raya kasashe ta kasar Amurka wato USAID suka gudanar da taron gangamin kiwon lafiya. A shirinmu da ya gabata, Dr. Amina Bature ta yi mana bayanin yadda cutar sankarau take da kowaɗanne irin mutane ne take kamawa. Yau za ta yi mana bayanin yadda cutar take bayyana ne musamman ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5.
Waɗanne alamomi wanda za su nuna cewa mutum na da ciwon sankarau ko kuma fare-farensa domin ya zo asibiti da wuri? Na ɗaya, zai fara samun wani matsanancin ciwon kai. Ciwon kan ma kakare na shi ko kaɗan ne in ka ji kanka ya fara ciwo. Ha, awa 5, awa 6 ka sha paracetamol baka ji daɗi ba ko ma dawowa. Sannan zazzaɓi, mutum na iya zauwa da zazzaɓi mai tsafi sosai. Za ka Allah kawai cizon sauro ne, kakka saki jiki don Allah ka zo asibiti ko yaro ko babba ko yara ko ke da ke malama mai yarwa kina ɗauke da ciki ko kuma ke da mutum lafiyan kina iya zuwa asibiti. Ciwon wuya, wuyan zai riƙe, idan ya riƙe sai ha ciwo dai. Saka ji ba daɗi amma nan da nan zaka ji kuma ya kawara cijewa yana riƙewa, to alama ce zo asibiti. Za ka ga cewa kuma wasa idan abin ya yi nisa, za ka fara ganin mutum na fizge-fizge ko kuma yana wasu ƙuraje. Za ka ga ƙurajen kamar jini ya kwanta mutum a jiki, kamar ruwa sun taru da ya fashe sai kiga kamar jini ya kwanta, ko kuma kiga ƙananan ƙuraje kamar jini ya kwanta maka a jiki, shi alama ce ita ma. Da tun da yaro ko ke babba ko yaro da shi wannan ƙurajen, kawo shi asibiti. Sannan a jarirai, wato yaro da bai kai shekara, bai kai kwana 30 ba, ya kamata mutum ya kula da wasu alamu. Shi yaro jariri, abinda ake gani a gare shi, za ka ga nan ya kumburo ɗan tsakiyan nan, wato aikacin ɗan kai, zai zo da zazzaɓi ko kuma ita kuka cikin dare, rikicin abinci, to su a alama ta jariri ƙarami wanda bai kai shi kwana 30 a rayuwa ba.
Dr. Amina Bature kenan a wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a asibitin ƙwararru na Ahmad Saniya Riman Bakura da ke garin Gusau, hedkwatar jihar Zamfara. Take wa taron mata bayanin irin alamomin da za a iya ganewa da zarar cutar sankarau ta kama ƙananan yara. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ton ka hoyi ba.
Kushin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye, kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki.
Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsuntsiya madarin mu ɗaya, mu dunkule guri ɗaya, to dole wannan 35% ɗin da ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun maida shi 50% ma.
Da kare haƙƙin ƙananan yara,
magogo yana luwaɗe da mu, idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani.
Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa.
Wannan magana ta Habiba, ni isiya kuna riga na ɗaukowa raina, in zai yi da nama na sai ya bani 'yata.
Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali,
fiye da mata da maza 4,000 ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa.
Gwaggwarmayar kare haƙƙin bil'adama,
gaskiya mun yi baƙin ciki, mun shi zahi, mu a sunan iyaye, a sunan masu kare haƙƙin yara da mata, yau mace a ce an raba ta da ɗanta, ko yau ɗa an raba shi da uwar shi, ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata su ne duniya.
To jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.